ta hanyar bayanin wani ɗaya daga cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama domin sanin su wane ne wannan al'umma da kuma irin gudunmawa da matsayi da suke da shi a cikin wannan addini domin mu san su mu ƙara soyayyar su mu kuma ji girman su a zukatanmu sannan kuma mu koyi da abin da za mu iya yin koyi da su a cikinsa na ayyukansu. A yau ma muna tare da ɗaya daga cikin waɗannan manyan mutane shugabanni kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci tun da wuri-wuri tun a karan farko wato ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun shine Qudama ibn Maz'un. A jiya mun yi magana akan dan uwansa Uthman ibn Maz'un wanda ya rasu tun bayan yakin Badar, wato ya rasu da wuri-wuri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya binne shi ya kuma yi masa fatan alkhairi. To akwai dan uwansa Qudama ibn Maz'un, mun ce gidan ba shi kadai bane, bayan Uthman akwai Qudama ibn Maz'un wanda shi ma yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin, yana cikin as-sabiqun al-awwalun kuma yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar kuma yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha, saboda haka kaga shi ma yana da hijira guda biyu. A zamanin Sayyidina Umar ya sanya shi wato amir, shi ne shugaba kamar gwamnansa a Bahrain. Sannan yana daga cikin ƴan uwan ko dangin Ummul Mu'minin, dangin uwa ga Ummul Mu'minin Hafsa da kuma ɗan uwanta Abdullahi ibn Umar, wato ɗan uwa ne na ɓangaren mahaifiyarsu, kuma yana auren wato gwaggwansu Hafsa bintul Khattab, wato ƴar uwar Sayyidina Umar, da ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Madina. Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa ya rawaito daga Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a yake cewa Umar ista'mala Qudama ibn Maz'un ala al-Bahrain, wato ya sanya shi shugaba ko gwamnansa a Bahrain. Bahrain ba ita ce kasar Bahrain a yanzu ba, kasar Bahrain a yanzu ba ita ake nufi da al-Bahrain a cikin hadisi ba. Al-Bahrain ana nufin yankin wannan gabashin Saudiya wajejen irin su Ahsa din nan da Al-Qatif a yanzu, nan ne ake kira al-Bahrain. Umar ya ɗauke shi a matsayin shi ne kamar gwamnansa a wannan gari, kuma yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar, kuma dukkan mu mun san falalar waɗanda suka je yakin Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka je yakin Badar Allah ta'ala ya dubi zukatansu, ya dube su, ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, ku yi abinda kuka ga dama na gafarta muku. Wannan falala ce wadda babu wasu mayaka da suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu kamar wannan falala. Don haka a cikin yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu yaƙin da yake da falala kamar Badar. Shi yasa duk sanda za a ambaci falalar sahabi akan ce ya je yaƙin Badar, domin aka faɗi wannan to an faɗo wata babbar falala wanda ba kowa ne ya same ta ba sai wanda ya samu zuwa wannan yaƙin. Kula waɗanda suka je wannan yaƙin cikin sahabbai ba su da yawa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum ne ba su fi 313 ba, saboda haka ba su da yawa a cikin dandazon saharan sahabbai. Don haka sun samu wannan falalar da ba kowa ya same ta ba. Qudama ibn Maz'un yana daga cikin waɗanda aka yi wa haddi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da gashi ya je Badar kuma Allah ta'ala kamar yadda Annabi ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, to amma duk haka an masa haddi domin ya sha giya bina mai tawili. To yana zaton cewa Allah ba ya haramta wa kowa giya ba ne, wanda baya tsoron Allah shi aka haramta wa giya, don haka shi yana ganin yana da taƙawa da imani da ba matsala don ya sha giya. Akwai ruwaya tana nan a cikin musannaf na Abdul Razzaq ya rawaito ta da kyakkyawar sallah zuwa ga shi wani Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a. Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a mahaifinsa ya halarci yakin Badar, yake cewa Annabi sallallahu Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauki dauki abin nan ya dauki shi Qudama ibn Maz'un ya sanya shi a Bahrain a matsayin gwamna. To yake cewa sai wani da ake kira Al-Jarut shugaba ne na kabilar Al-Qais Abdul Qais sai yazo ya samu Umar yazo can daga Bahrain sai ya samu Sayyidina Umar a Madina sai ya ce ya Amirul Mu'minin Qudama fa ya sha giya kuma ya bugu saboda haka naga haddi daga cikin haddodin Ubangiji haddodin Allah saboda haka haƙƙi ne a kaina in zo in gaya maka domin a tsayar da wannan haddi. To kasancewar shi haddin shan giya baya tabbata ga mutum sai an samu shaidu biyu adalai. To yanzu kai ka zo ka ba da shaida ina na biyu Sayyidina Umar ya ce man yashhadu ma'ak wane ne zai ba da shaida tare da kai cewa Qudama ibn Maz'un ya sha giya ka gan shi ya sha giya ya gan shi ya sha giya ya bugu. Sai mutumin ne ya ce Abu Huraira aka kira Abu Huraira sai Abu Huraira ya ce me zan da me da irin shaida zan bayar ko kuma Sayyidina Umar ya tambaye shi bima tashhad me zaka wace irin shaida zaka bayar sai ya ce shi dai bai gan shi sanda yake sha ba amma dai ya gan shi a bige. Sai Umar ya ce to shaida ka bata cika ba ka gan shi a bige amma ba gan shi ya sha giya ba don haka ba za a san menene ya bugar da shi ba ta yi ba giyar bace. Sai Sayyidina Umar sai ya rubuta wa shi wannan Qudama ya ce to maza maza ya taho ya zo yana neman shi. Sai shi wannan Al-Jarut wanda shi ne ya fara kawo karan shi sai shugaba ne na kabila Abdul Qais sai ya ce da Umar ka tsayar masa da hukuncin Allah. Sai Umar ya ce da shi a khasmun anta am shahid kai yanzu abokin rigima ne wato abokin husuma ne ga shi Qudama ko ko shi shaida ka zo bayarwa. Sai ya ce bal shahid a ni shaida na zo bayarwa. Sai Sayyidina Umar ya ce to addaita shahadatakka ga ka bada shaidarka. To shikenan sai ya yi shiru daga lokacin bai sake cewa komai ba kashe gari ya sake yin sabu ko ya je samu Umar ya sake ce mashi aqim ala hadha haddallah ka fatsa yadda haddin Allah akan mutumin nan. Sai Umar ya ce da shi ma araka illa khasman to dai ina ga yanzu kai abokin rigima ne ba magana shaida ce kawai ba jiya ka zo ka yi baka shaidar an kira Abu Huraira bai ba da tashi cikakkiya ba kuma ka ce a tsaye masa da sayyida Allah na tambaye ka shaida kake ko husuma kake rigima ce kake yace ka ce kai shaida kake yanzu kuma gashi ka dawo ka ce kai a tsayar masa da haddin Allah tare da cewa wa ma shahida ma aka illa rajul mutum ɗaya ne ya ba da shaidar nan tare da kai shi ma kuma bai cika ta ba. Sai Jarud ya ce inni unshiruka Allah sai ya ce shi dai yana roƙon shi dan Allah a tsaye da haddin nan. Sai da Umar ya ce da shi la tumsikanna lisanaka aula asu annaka ka dai riƙe harshenka ko kuma ka gaba ka ji ba dadi inji sai da Umar ya ce ka kame bakinka in baka ba ka ji ba dadi. Sai Jarud ya ce ama wallahi ma zaka bil haqqi an shariba ibn ammika wa tasu'uni shi wannan Jarud sai yake ce sai da Umar ce wannan ai ba a yi so gaskiya ba dan baffanka ya sha giya kuma ni ka zo ka yi min ba daidai ba wato dai yana ga kamar yana so ya tumi sayyidan Umar cewa sayyidan Umar yana so ya nuna san kai ga dan baffansa ya sha giya sannan kuma shi ya zo yana neman ya hana a tsaye da haƙƙin Allah a kansa. Sai Abu Huraira yana gurin sai ya ce wa sayyidina Umar in kunta tashukku fi shahadatina fa arsil ila ibnatil walid fasalha in kana so ka tabbatar da shaidan mu to ka aika wa yar walid ta zo ka tambaye ta ka abinna hindu ibnatul walid kamar mata ce take ga shi Qudama matar shi Qudama din ka aika a tambaye ta in har dai shaida kake nema. Sayyidina Umar sai ya aika wa ita hindu yar walid ya roƙe ta ta zo ya tambaye ta meye menene ta sani game da mijinta ya sha giya ko bai sha ba sai ta ce gaskiya ya sha. Sai Umar ya ce wa Qudama ya ce inni hadduka to lalle ni mai tsayar da haddi ne a kanka. Sai shi Qudama sai yake cewa law sharibtu kama yaquluna ma kana lakum an tajriduni ko da yadda suka faɗa na sha giyar bai dace ku yi mun bulala ba sai Umar yace saboda ba za mu baka bulala ba sai yace ai saboda Allah yace laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu babu laifi ga waɗanda suka yi imani wato bayan Allah ta'ala ya faɗi maganar shaggiya da haramta ta a cikin suratul ma'ida sai yace laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ce to Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙware babu laifi a kansu cikin abin da duk suka ci ko suka sha idan matukar sun yi ji tsoron Allah sun yi imani don haka ni mumini ne kuma ina aiki na ƙware kamar yadda kudama din yake shi nuna kenan ni mumini ne kamar ina aiki na ƙware bai kamata a tsaye min da haddi ba dan na sha abin da na sha sai sayyidina Umar ya ce akhta'ta at-ta'wil wannan fasarar da kai ba daidai kai ta ba innaka idza taqaita ijtanabta ma harrama Allah alayk inda ka ji tsoron Allah to da ka goshi abinda Allah ya haramta maka sannan sai ya abin nan Umar ya fuskanci mutane yake cewa ma tarawna fi jaldi qudama me kuke gani mu masa bulala ko kake masa tunda anan yanzu ya zo da wata shubha cewa shi ga yadda ya fahimta daga alqur'ani ba haramta giya akai ba wato kamar bai da tabbacin haramcin giya mutumin da ya sha giya yana zaton ba haramun bace ko saban shiga musulunci ne ko ya rayuwa inda ba a san hukunce-hukuncen musulunci ba sai ya sha giya bai san haramun bace ba a tsayar masa da haddin shan giya saboda wajabci ko hukuncin yana tabbata a kansa ne yayin da ya san hukuncin kuma ya saba to yanzu shi ga wani tawili da yake da shi na ayar da ta zo a cikin suratul ma'ida bayan an gama maganar haramcin giya kuma sai aka kawo wannan magana to shin a tsayar masa da haddi ko a tsayar masa inji Umar yana tambayar sauran sahabbai yana tambayar mutane sai suka ce la nara an tajlidahu ma kana maridan cikin da ba shi da lafiya ba maganin ya dace a yi masa bulala kaga anan sun yadda a yi masa bulalar kuma wannan tawilin nashi ba karbabbe bane amma yanzu bai da lafiya ka a je masa bulala ya mutu a bari ya warke kwanaki sayyidina Umar ya shiru aka waye gari kawai yaga ya kamata ya masa bulalar nan sai ya ce wa abin nan sahabbansa me kuke gani mai masa bulala sai suka saki cewa la nara an tajlidahu ma kana dha'ifan kuma ga ya dace kai masa bulala ba alhalin ba shi da karfin jikinsa bai karfi ba sai Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce la an yalqa Allah tahta as-siyati ahabbu ilayya min an yalqahu wa fi unuqi wato ya sadu da Allah ta'ala ta hanyar bulala wato a yi masa bulala ya mutu ni shi na fi so sama da a ce ya sadu da Ubangiji alhalin yana wuyana wato ya ce ya mutu ban masa haddi ba kaga ya tafi da haddin da yake wuyana ban yi masa shi ba ya koma gari tunda ba za a yi wa gawa haddi ba to gara in masa a ce a wajen haddin ya mutu Umar ya ce ituni bi sautin tam a zo min da cikakkiyar bulala saboda haka fa amara bi qudama fa julida ya ce to a yi masa bulala to kaga wannan yake nuna cewa sayyidina Umar a farko ba wai kin yadda yake ya yi masa hukunci ba kasancewa dan uwansa a'a shi yana so ne a cika sharuɗin yin abun nin hukunci ya tabbata ga dan uwa ne ko ba dan uwa bane yana da kyau kowa dai a bashi haƙƙinsa ba za a ce tunda dan uwa ne ka a zarge ni shikenan ba ran ƙetare dukkan wasu sharuɗa da ake bukata a cika su kafin a yi hukunci ba a'a shi ma dan uwa yana da haƙƙi kamar yadda wanda yake nesa yake da haƙƙi saboda haka sayyidina Umar wannan abin da yayi tayi har aka samu cikakkun shaidu wanda suka bada shaida inda ba so yake hukuncin ba zai tsaya ai ta wannan bincike ba sannan da aka yi ya kawo wani tawili sayyidina Umar ya nuna kuskure ne tawilinsa da a ce sayyidina Umar baya son tsayar masa da haddi tun daga nan sai ya share haddin ce ai an ce a kawar da haddi da shubha tunda an samu shubha kawai a hakura kyale shi kai ya saki a ja masa kunni sai ya kasance sayyidina Umar bai dauki wannan ba sannan kuma da ya zo ne ya yi shawarar waɗannan jama'ar tashi sauran sahabbai suka nemi a sassauta masa kasancewa baya da lafiya ko kuma ya fara murmurewa amma jikinsa bai karfi ba kada a je wajen bulala ya mutu sayyidina Umar ya dage cewa kai gare ya mutu na san cewa wajen haddi ya mutu da ya mutu ban yi masa haddi ba a je ga Allah kuma a ce gashi abin da ya faru ban tsayar da haddi ba saboda haka yasa aka kawo masa bulala cikakkiya kamar yadda mai ruwa yake cewa fa atahu bi bi sautin tam cikakkiyar bulala wanda yake nuna maka kaga ashe babu maganar babu maganar san kai a ciki inda da maganar san kai ne sai ya samu kowace irin bulala ce sai a kawo cikakkiyar bulala to daga lokacin sai ya zamana a shi Umar ya fushi da shi Kudama dan shi dan uwansa ne amma ya fushi da shi ya yi fushi da shi ya kaurace masa to har suka tafi haji da sayyidina Umar da shi Kudama din suna tare a haji amma ba sa shiri kowa yana fushi da kowa da suka dawo daga haji akan hanyar su ta dawowa Madina Umar ya yi sansani domin hutawa domin a kawo abinci a ci a sha ruwa sai bacci ya dauke sayyidina Umar sai ya farka bayan ya farka daga bacci sai yake cewa ajjilu alayya bi Kudama fa'tuni bihi kuje ku nemo Kudama ku kawo min shi kuje ku nemo yace fa inni wallahi la ara atin atani naga a cikin bacci wani yazo yana ce min Salim Kudama ta fa innahu akhuk kai sulhu da dan uwanka Kudama domin dan uwanka ne haka maza a je a zo min da shi suka je aka zo da shi yayin da aka zo da shi aka je a zo da shi sai ya ce ba zai zo ba sai suka ce Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ba zai zo ba sai da Umar ya ce ku shawo min shi ko da karfi ne aka je aka zo da shi sayyidina Umar ya yi masa magana ya kuma nema masa gafarar Allah wanda wannan shine ya zama dalilin sulhun su to wannan shine Kudama ibn Maz'un wanda dan uwa yake ga Usman ibn Maz'un kuma shi ya abin nan shi ya rayu har zuwa lokacin sayyidina Umar ya rasu shekarar hijira tana 36 wato a cikin khilafar bayan khilafar sayyidina Usman bayan kashe sayyidina Usman da shekara 1 bayan kashe sayyidina Usman da shekara 1 ya rasu yana da shekara 68 wannan shine Udama ibn Maz'un kuma yana da yaya cikin yayansa akwai Umar akwai Fatima akwai Aisha ya halarci yakin Badar kuma ya halarci yakin Uhud radiyallahu ta'ala anhu
tsamma da lamalan Allah ya saka alkari da bai mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga Aminu Yusuf wanda ke cewa mallam shin Al-Yassar yana cikin sunayen Allah tabbatattu domin naga akwai masu suna Abdul Yassar
Yassar baya daga cikin sunayen Allah ta'ala babu cikin sunan Allah ta'ala Yassar ko da Ubangiji ta'ala yana sauƙaƙe abubuwa yana yassara abubuwa to baya daga cikin kuma sunayensa akwai bambanci tsakanin sifa da suna ka sifanta Allah da sifa ba shi yake nuna kuma daga cikin wannan sifan ka tsago masa suna ba suna sai abin da ya sa wa kansa shi yake zama suna don haka babu cikin sunayen Allah Al-Yassar
to sai tambayar Mustafa Abubakar yake cewa mallam me bambanci tsakanin assalamu alaikum da kuma assalamu alaikum wa rahmatullah a cikin sallah
dukkanin su sunna ta zo da su tun zai iya cewa assalamu alaikum zai iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi zai iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a sallah ko wanne mutum yayi daidai na
sai shi kuma yake cewa idan mutum ya zo tahiyya yana ganin wasu suna kada hannun su kasa da sama wasu kuma suna kada kudu da arewa wanne ne daidai a cikin biyan
sunna wajen kada hannu cewa aka kada ta yana shara da ita yana kada ta haka ba sama da kasa zai yi da ita ba kudu da arewa ba miƙe dan yatsan sa zai yi ya miƙe shi tsaye sannan sai rika kada shi in an ce ka miƙe shi tsaye kaga ba so ake kana lankwasa shi kasa kana lankwasa shi sama ba ko kana buga shi kudu da arewa ishara za ka yi da shi sai kuma ka rika motsa shi shine kana yushiru biha wa yuharrikuha haka yake a hadisin shiru biya yuharrikuha ya nuni da ita shine lokacin da ya tsaya zama a miƙe sambel sannan kuma yuharrikuha shine yana motsa ta ba wai kai sama da kasa ba ba wai al-khafd wa al-rafu ake nufi ba ba kuma ka rika buga ta gefe da gefe ba
to wannan matambaya ita ma dai akan sallah din ne wanda yake cewa kasancewar yanayin zaman tahiyar farko daban na tahiyar karshe daban kuma idan mutum ya rasa wasu rakawai idan zai ƙara wata tahiyar wanda zamani zai yi a cikin biyan
abinda duk ya riska a sallah shine farkon sallar sa saboda haka in ya riski abinda ya riska a farkon sallar sa zaman da zai na farko shine zaman farko zaman da zai na ƙarshe shine na ƙarshe
to sai wannan shi kuma yake cewa malami menene matsayin mutumin da yace idan wani abu ya tabbata kada Allah ya sa ya ga annabi sai kuma Allah cikin yikon sa ya tabbatar da wannan abun daga awwal hasan faki abu abdullah
to ba daidai bane irin wannan mutum ya rika yi wa kansa irin wannan addu'a mara dadi akwai yiwuwar ko menene kake zato ya kasance ba haka ne ba don haka kake yi wa kanka mummunar addu'a mara dadi da kuma ta zo ta dame ka idan mutum har ya faɗa haka kuma abin ya tabbata ba haka ba sai istighfari ya nemi Allah ya gafarta masa ba wai ya nuna kuma shikenan ba zai ga annabin ba sai ya ci gaba da istighfari ya nemi gafarar Allah kuma ya kiyaye gaba kada a sake irin wannan
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shin yin istighfara domin neman zaɓin Allah game da wani al'amari ana yi sau ɗaya ne ko kuwa mutum zai iya yi fiye da sau ɗaya akan al'amari ɗaya har sai lokacin da Allah ya tabbatar ko kuma ya kore al'amarin daga Zawali Sabitu Baki
to wasu malamai suna ganin ba a maimaita istighfara tunda istikhara shine in kai wannan sallar kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya sifanta ta ka faɗa abinda aka ce ka faɗa ka bawa Allah ta'ala zabi sun haka sai ka zura ido kaga kuma mai Allah zai zaba maka so haka suna ganin ba sai kai ta maimaita ba tunda ka riga ka bashi kuma yaji duk abinda kai ba wai bai ji ba bane bare ka ce ka ga masa baraka saki ga masa kuma zabi ka bashi sai ka jira kaga mai Allah zai zaba maka wasu kuma suna ganin za a iya yi saboda an tabbata Umar ibn Abdul Aziz yakan maimaita sallar istikhara kuma sun ce istikhara addu'a ce addu'a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sau uku in yi addu'a haka in istikharar saboda ka zai iya maimaitawa a yadda wasu daga cikin malamai suke gani kuma sun samu Umar ibn Abdul Aziz yana yin haka to koda zai haka koda za a maimaita din ba wai za a maimaita haka cikin gaggawa bane mutum yayi yau gobe ya sake yi jibi ya sake a'a idan kai aka dau lokaci kaga zaka kuma yi kai to ka ƙara ba da tazara kai zama na kai yau kai gobe kai jibi kamar yadda kake yin addu'a amma galibi malamai su sa ganin ba sai an maimaita ba in aka yi ta farko to sai a zirawa kuma zabin Allah ido
to sai tambayar Muhammad Salihu yake cewa malam da Allah yana son karin bayani akan irin aikin nan da za a dauki mutum alhalin shi kansa bai san gurin aikin ba da kuma irin aikin amma kuma duk wata sai an biya shi albashi sannan mai hukuncin wani albashin da yake karba a duk bayan wata
to ban san wani irin aiki ne za a dauke ka baka san aikin ba baka san inda ake aiki ba kuma ba aikin kake ba kuma ka ce a dauke ka aiki wannan sune ghost workers inda ake ta fama da su a aiki in aka ce an dauke ka aiki akwai wani abu da aka baka appointment letter akan sa ana so ka koyar ana so ka rike messenger ana so ka zama director ana so ka zama principal ana so ka zama wani abu da za a yi assignment dinka akan sa ce shi ake so ka yi ga kuma abin da za a rika baka albashi akan sa duk wata to wannan shine aiki in kai ka san kai in baka yi ba ka san baka yi ba amma kawai a baka offer kawai ka rike sai dai kawai duk wata ka je local government ko ka je state government ka karba albashi kawai kai tafiyar ka wannan haramun kake ci kuma duk wanda ya maka wannan hanyar yayi maka hanyar ka ci haram ne to haka shi ma yana da alhakin wannan abu haka bai halatta ba
to sai tambayar wani Nazifi Kamal wanda yake cewa suna zaune a kasar China ne kuma garin da suke masallaci ɗaya ne wato masallacin juma'a ne kuma da nisa daga inda suke dan yace to wasu suka buƙaci su rika yin sallar ta juma'a inda suke tunda suna da yawa yace to shin yin hakan ya halatta
to ka'ida ita sallar juma'a ba kawai dan mutane sun ga sun dan yawa ba su yi ta na farko su sani su matafiya ne ba mazauna bane sai dai su sun zama yan gari su ma yanzu yan chanin ne shikenan sun zama yan gari na farko su ba tafiya ne juma'a bata waje ba akan su ba sannan na biyu na tabbata kasar da suke tana da tsare tana da dokokin ta da tsare-tsarenta ta yadda idan suka ce za su yi wani abu nasu da kansu to zai zama musu matsala abinda suka je neman masa rasa in karatu suka je a koro su in kasuwanci ya kai su a bace ma abinda suke da shi a koro su kuma su yi zaman kurkuku kaga duk wannan bai dace ba saboda bana ba su shawarar cewa su kafa masallacin juma'a inda suke su yi hakuri su ta yi tattaki su je inda za su iya zuwa kuma za su iya zuwa ba to su yi sallar kasaro a gidajensu
sai wani ita kuma ta take tambaya cewa malam matar da ta haihu bayan kwanaki sai jini ya dauke mata daga baya kuma sai jini ya dawo mata amma kuma bata gane jinin haihuwa bane ko kuma na al'ada to idan jinin ya dauke za ta yi wanka biyu ne
to ya danganta yaushe ya dawo mata idan ya dawo mata a cikin kwanakin bikin ta ne jinin biki ne jinin biki yakan kai kwana 40 a wurin wasu malamai kana 60 to in a cikin wannan lokacin ne jinin ya dawo ba kuma tabbatar da jinin haila bane saboda bata ga sifar jinin haila ba jinin biki ne saboda haka hukuncin sa hukuncin jinin biki in ta tashi za ta yi wankan daukewar jinin biki ne idan kuma bayan lokacin jinin bikin ta ne ya wuce sai wani jinin ya zo wanda take ganin yayi kama da jinin al'ada kinan za ta mu'amalance shi jinin al'ada sai dai in ya tabbata kuma ba jinin al'ada bane wani jini ne sam daban kuma na cuta to wannan kuma zai hana mata ibadarta ba za ta yi ibadarta kamar yadda ta saba kuma za ta yi alwala duk sanda za ta yi sallah
to sai sakon Yusuf Baffa wanda yake jama'an tambaya ta ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raji ya karbo 50 salawati to annabawa da suka zo kafin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace irin bauta suke yi
annabawa da suka zo kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna sallah dai irin sallar su ba lallai ta zama irin tamu ba amma su ma suna yin sallah annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah ka sanya zurriyata ta zama mai tsayar da sallah kaga shi annabi Ibrahim ya yi sallah zuriyar sa ma annabawan da suka zo ta tsawon sa duk sun yi sallah Allah ta'ala yana ga annabi Musa wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah domin tunawa da ni domin ambato na saboda ka su ma suna yin sallah kaga suna ibada irin wacce Allah ta'ala ya shar'anta musu
na'am sai tambayar Nafi'u Abdullahi ngwa uku yake cewa malam ya yankan laye yake a sunna
to ban san me yake so ya tambaya ba yadda ake yanka dabbar yadda ake yanka yadda ake yanka kowace wani yanka baya da wani wata sifa ta musamman yadda ake sa abu mai kaifi a sa wuka ba kashi ba ba kufato ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sinnu wadh-dhuhr ba haƙori ba a sa wuka wacce aka wasa ta a yanka a wuyan dabba a yanka waɗannan wajeni din waɗannan jijiyoyin guda biyu jini ya zuba ya kwarenya wannan shi ne yadda ake yankan dabbar layya an katsa ta ta kalli gabas da mustahabi ne da wacce aka yin dabba an kalli wani guda ita ba mustahabi ta kalli gabas mustahabi ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa illa iyaka kawai niyya ce za ta sha bamban kai da za a yanka dabbar ko za ka yanka ko za a yanka ka san dabbar mecece shikenan wannan shine niyyar ba wai sai an ce na waitu ko wani abu ba baya buƙatar sai an faɗi suna kamar da zaka ji ana tsayawa akan dabba an jawo ta a ce wannan dabbar wani ce to in za a yanka a gaya mahaucin ya faɗa ba haka bane ta kai da ka so dabbar kowa ne ya san dabbar sa ya san kuma abin da za ya so ta saboda shi na hakan an zo yanka din nan ka san dabbar mecece ake yanka maka wannan shi da ita ce niyyar fa wata buƙatar hanyar lis an ba ma wuci ya riƙe ana kiran sunaye to ta wane sai sannan sai a yanka ta wane sai a yanka duk wannan bata kai lokaci ne
to sai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam ya ingancin hadisin da ake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ciniki da wani mutumin ya ce da Annabi ya jira shi yana zuwa da mutumin ya tafi kuma bai dawo ba sai bayan kwana uku kuma ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana tsaye yana jiran sa
to wanda irin kundin kadin nan ne na mutane amma ba wai hadisi bane wanda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kai mai hankali aka ga baka wanda ka san cewa ba haka bane idan kai alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zan je in dawo yanzu bai dawo ba saboda ka Annabi ya tafi sai bai cika bai kare masa alƙawari ba shine ma ya kare alƙawarin manzo Allah da bai zawo ba da yau cewa yayi Annabi ya ce zan tsaya anan har sai ka dawo to sai a ce sauraka da ya tafi bai dawo ba da bai ta tsayuwa ta tsayuwa to kaddara ya tafi bai kuma dawowa ba da ba zai ƙara barin gurin ba irin wannan abubuwa ne na mutane kawai kuma lokacin da ake shirya maganganun ba a ma tsayawa ana ɗora akan mizanin hankali za ka ɗora shi akan mizanin hankali za ka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan shugaba ne yana da sahabbai waɗanda kullun suna jiran sa in aka yi dan minti kadan ba su ganshi ba kamar hadisin Jabir da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi bai dawo ba suka fantsama cikin daji suna neman shi hankalin su ya tashi ya Annabi ya tafi ba mu ganshi ba to a ce kwana uku ba wani sahabin da bai ganshi ba ba wanda ya zo neman shi ya Rasulullahi ka zo kai ta tsayuwa a nan mai tsayi da kai sannan iyalansa ba wanda ya tambaya ina Annabi yake kamar dai wani wanda baya da kowa baya da gata ko bako ne a gari ya sauka gidan wasu suka kwana uku wasu gashi ba ai sai ciki a ina wane yake bare mutum kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ana so ne a faɗa maka irin yadda yake da rike alkawari to ana ai ba kare alkawari ba idan har ka ce in jira ka za ka je ka dawo na jira baka dawo ba na tafi ba kare maka alkawari ba bare a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare alkawari haka wannan molan kare ba za ka same shi a wani littafin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba da ake riwaya da silsilsala bi inganci cewa haka ta faru illa iyaka dai mutane sukan rike irin waɗannan bakin abubuwa ta faɗa su ba tare da an san tushen su ba
to sai wannan tambayar shi kuma yake cewa yana son karin bayani akan littafin mudawwana shin na Imam Malik ne
to tabbatun wanda ya shakka mudawwana kuma muwadda
mudawwana
aha mudawwana ba littafin Imam Malik bane tambayoyi ne da aka yi wa Imam Malik sai littafin Suhunun ne ɗaya daga cikin almajiran Malik shi ya tara tambayoyin da almajiran Malik suka yi masa yawanci tambayoyin Ibn al-Qasim ne da yake wa Malik da kuma wasu ɗan daga cikin almajiran Malik da suke yi masa akan matsaloli na shari'a matsaloli na fiqh shi kuma yana ansawa saboda shi Malik ba shi ne ya zauna ya rubuta mudawwana ba amma tambayoyi ne da almajiransa suka yi masa da Suhunun ya tara
to sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam ya matsayin wanda yana da halin zuwa aikin haji amma yake zuwa idan aka yi masa magana sai ya ce Allah ne bai kira shi ba
to ya kira shi yana so sai Allah ya aiko mala'ika ya ce masa wane ka je sannan ya kira shi Allah ya kira ka tunda ya riga ya wajabta maka aikin haji in kana da iko cewa lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ce hajji ta wajaba ga wanda duk Allah ta'ala ya bashi iko duk wanda Allah ta'ala ya bashi iko wajibi ne ya ziyarci dakin Allah kai in Allah ta'ala ya baka lafiya dama abinda ake nufi da istata'a ubangiji ta'ala ya baka lafiya ya baka lafiya ya baka guziri ya baka abinda zaka hau a dace ana sai azzadwar rahila guziri da abin hawa to dora kara da lafiya domin ita ma lafiya sai da ita za iya yin haji in baka da lafiya hajjin ba ta yiwu ba saboda kana da lafiyar ka kana da guzirin ka saboda ya baka iko in ka ki zuwa kuma ka ce a Allah ne bai kira ka ba to ban san menene kiran ba saboda ka wannan ba hujja bace Allah ya sa karshe cewa yau man kafara fa inna Allah ganiyu alal alamin wanda ya butulce Allah ta'ala mawadaci ne daman gaban halittunsa don haka ba buƙatar sace ta sa ya ce ka je hajjin ba ka ɗauka ko wani alfarma kai masa dan kaji a kanka kaiwa in ka yadda kaji to ka ansa kiran Allah din da ya ce a je in kuma ka je to wannan kuma kanka kaiwa
sai Aminu Magaji Usman yake tambayar shin waye Ibn al-Arabi al-Maliki
to Ibn al-Arabi ɗaya ne daga cikin malamai na mazhabar malikiya shi yasa ma ake ce masa al-maliki sunan shi Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar al-Kunyasa ibn al-Arabi أبو بكر ابن العربي المالكي الإشبيلي متوما إشبيلي يعني إشبيلي أشكين أشكين كسر أندلس كو أسفين أينزو مالميني وديكي مثلا فكه دا أصول الفكه دا قراءوي دا تفسيري كما يايرو بوشارو بوشي ودن دا هريانزو أكي أمبانا دسو أشكين هركر إليمي أفنوني دا بندبا daga cikin irin tafansa akwai ahkamul qur'an wanda ya tattara ayoyin da suka yi magana kan hukunci hukunci na fiqh na alqur'ani ya fassara su ba wai duka alqur'ani ya dauko kowace aya sai ya fassara ba ya dauki wanci ayoyin da suke da alaka da hukunci hukunci na shari'a yake fidda mas'alolin da karkashin su baya ga wannan yana da aridatul ahwazi aridatul ahwazi sharhin sunan at-tirmidhi shima sharhi ne da yawa hadisan Tirmidhi cikin wajen sifili 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 guda 8 wanda shi yana da littafin Al-Qabas sharhi Muwatta Malik ibn Anas Al-Qabas sharhu Muwatta ko hadisi Muwatta Malik ibn Anas yayi sharhin wasu hadisai shima bai cika ba duka yayi sharhin wasu hadisai na Muwatta Malik ibn Anas da dai sauran littafai wanda ya shahara da su kuma yana da ikhtiyarat wato su mas'aloli da yake ga da yake da zabin kunce kunce akan su da suka saba mazhabar malikiyya din da cewa shi ana ce masa al-maliki amma kuma yana da abin da ya saba malikiyya din ya rasu a shekarar hijira tana 543 a garin su
da sai sakon Husaini dan tsoho yake cewa malam mutum yazo sallar isha'i sai ya tarar an yi raka'a biyu ana tahiyya sai ya biya samu raka'a biyu to malam idan ya tashi cikin ragowar a fili zai yi karatun ko kuwa a boye
to malam mun sha fada dukkan abin da ka samu a sallah shine farkon sallar ka a bisa magana mafi injayi kai sabani na mutum amma dai قول الراجح وندي في تفيا دم قدر من الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا شين أبين دك سامو كتشكشي أبين دك سامو كتشكشي واتو أبين دك سامو كاسا مفرقون سل لك سيك كتشكشي سورا دوانا شين أبين دايكي أكن كتو ما كتش كاسا مفرقون سل لك تشكشي وازاكي تو كاكا انكزو كاسا مركاة ديا تسلم مغربا ta karshe tare da liman kai ita ce ta farko in ka tashi zaka ci kashe sai ka karanto Fatiha da sura a bayyane sai ka zauna kai tahiyya sai ka tashi kuma karanto Fatiha a sarce sai ka zauna kai tahiyya kai sallama
to sai tambayar Umar Idris yake cewa mallan wadannan matakai ne musulunci ya zo mana da su dan maganin kambun baka ga wanda ya shafe shi
ga wanda ya shafa ko
ga wanda ya shafa
to yana daga cikin abinda matakai da musulunci yazo da shi shine mutun ya zama yana addu'a ya tsare shi daga kambun baka din ya addu'a yayiwa duk wani abu nashi ƴaƴansa ne matarsa ne kayansa ne motarsa ce yana mata addu'a daga kambun baka domin abinda ake nufi kambun baka akwai wasu da Allah ta'ala yake yin musu wata halitta idan suka ga abu suka yaba kuma basu sa Allah a ciki ba to sai abin ya shiga lalacewa ba lalle ne su zama sun ma san suna da wannan halittar ba lalle ne zama suna sun san suna da wannan halittar ba wani abu ne da mutum yake yi shi dan mugunta ba sai dai idan ya san yana da ita kuma ya kasance ba ya sa Allah a ciki kaga ya zama mugu kenan amma galibi masu ita din ba wai sun san suna da ita ba shi yasa yake so ko me ka gani ya baka sha'awa kai ya be shi to ka sa Allah a ciki kace Allah kace masha Allah misali ko barakallah barakallah kamar bahaushe ke shi tabarakallah ko masha Allah sannan sai ka faɗa abin da zaka faɗa na yabo in ba haka ba to wani abun zai iya samun matsala to idan mutum ya kasance yana gudun sa faruwar wani abu gare shi to ya rika addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Hassan da Hussein addu'a wanda kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma ومن كل عين لامة عين لامة شيني كان بمبكا سوراك كي كان إيه وكان كأدو أعوذ بكلمات الله التامة وانا كان شين أدو إنك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تو كرنت ونن الدؤر تدرج تشكين كاريا دجا سفارو كم بمبكا سنن قل أعوذ زيد نن قدابيو مؤوذتان كوكا هدا سورة أبينا سورة الإخلاص قبالي أكن شيء سوء المؤوذات من باب التقليب سورة قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس wadanda su ma kansu suna da cikin abin da suke bawa kariya daga dukkan wani abin da zai iya samun shi na cutarwa sawa'un daga wanda yayi niyyar cutar da shi ne ko wanda bai niyyar cutar da shi ba amma kuma cutarwarsa ta riske shi to wannan karanta su musamman mutum ya zo kwanciya ya karanta din sau uku ya shafe jikinsa kwanta to in ya fayi gari zai samu kariya daga irin wadannan kibau wadanda suke fitowa daga wasu da kuma sun same shi a tsarara sa ba ko ta garkuwa da yayi wa kansa garkuwa da ita za su iya cutar da shi wannan shine abin da shari'a ta shiranta
to shi ma ba da ma sai dai tambaya yake cewa yana fama da rashin lafiya ta matsalar aljannu tsawon lokaci kuma yayi magani daidai gurgudu shi yake so mallam ya ba shi shawara wacce addu'a zai dinga yi domin ganin ya rabu da wannan lalura
ya ci gaba da abin da yake yi na magunguna musamman ma in har abin yin da alaka da aljannu to ruqya ta shari'a tana daga cikin abin da zai ci gaba da yi a yi masa yayi wa kansa dudde ne duk zai taimaka masa ta ruqya ta shari'a shine karanta wa mutum alqur'ani da yi masa addu'a a tofa masa karanta wa mutum alqur'ani da yin addu'a a tofa masa alqur'ani gaba ɗayan sa waraka ne ga abin da yake cututtuka na zukata da cututtuka na jiki Qur'ani yana taimakawa wajen warkewar su. Saboda ko ina aka karanta na Al-Qur'ani an karanta abin da yake waraka. Fi shi abin nan wa nunzilu min Al-Qur'ani ma huwa shifaa'un. Saboda a cikin sa akwai abin da yake waraka ne. Wa shifaa'un lima fi sudur. Don haka wajen karanta shi din idan mutum ya karanta ko ina da ya haddace. Daidai yayi ba wai sharadi bane kamar yadda wasu suke yi. Sai kaga cewa in ana magana sihiri sai an dauko ayoyin da suka yi magana sihiri sannan su za a yi ta karanta wannan ba inda aka ce haka ake ba inda aka ce shine sunna ko shine sharadi karanta abinda duk ya zo na alqur'ani na'am akwai ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shedan yana gudu in an karanta su kamar ayatul kursi karanta ayatul kursi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa gaskiya ne shaydan baya kusantar mutum in yana ana karanta masa ayatul kursi kamar suratul baqara ba gidan da ake karanta suratul baqara shaydanu ba sa samun sakewa a gidan haka nan waɗannan almu'awwidhat da muka faɗa waɗannan sune Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba yahudan nan labid ibn al-asam ya yi masa sihiri to su ma suna karanta su kamar yadda muka faɗa shi ma yana zama magani da garkuwa daga harkar aljanu da shaydanu saboda kai mutum ya ci gaba da wannan sannan kuma abubuwan da shaydanun suke so mutum ya rika kaucewa abubuwan da shaydanun akwai abin da yake kara zuzuta su yana zuga su yana kara sa su kara shigo mutum kamar jin kada kade da rere da ayyukan da ya saban Allah inda saban Allah yake da yawa a guri to shaydanu kuma a nan suka fi da balliya saboda haka kokarin kauce ma dukkan waɗannan abubuwa haka Allah ta'ala ya bashi lafiya
amin sai tambayar Ibrahim Muhammad wanda ke cewa mallam ranar juma'a yana sallar juma'a sai jiri ya zo masa da amai sai ya tsaya ya ware gefe yayi sannan ya dai ci gaba da bin jami'i shin ya matsayin sallar sa
to in ya yanke sallar ya je yayi aman sa ya dawo to zai dora ne akan inda aka tsaya gawai yanke ta sai yanke ta ya je amai ya dawo to in ya tashi wannan abin da ya riska na karshe shine abin da ya riska a sallar da can an girka a daya sai ya tashi cikin raka daya sai yayi sai ya sallama sai abin nan musamman ma idan yayi wasu motsi da yawa ko yayi abin nan akwai malaman da suke ganin idan kawai zuwa yayi amai ne ko habo ya samu mutum ya je yayi abin da in ya tashi zai yi bina'i akan abin da ya sallata matukar bai yi magana ba matukar bai yi magana da wasu ba kawai iya abin da yayi yazo ya dora akan abin da ya sallata wannan kamar wata dama ce ya samu kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana sallah ya ga miciji ko kunama yana iya kashe su an bashi wannan damar kuma yazo ya dora akan abin da yayi sallata saboda wannan motsin da yayi motsi ne da yayi shi cikin maslahar gyaran sallah yayi su cikin maslahar gyaran sallah don haka in ya dora akai in yayi wannan motsi ba zai bata masa sallar sa ba
to sai sakon Abubakar As-Siddiq shehu Kurawa yake cewa mallam tambaya ta ita ce shin hadisin Abdullah bin Mughaffal shadhun ne ga hadisin Abu Huraira wanda yake cewa idza sharibal kalb saboda ruwayar asahu asani da Abu Huraira wasu kuma sun ce yana goya wa hadisin Abu Huraira mallam ne magana sahihiya
to wata kila yana nufin hadisai da suka zo akan lallage na kare idza sharibal kalb fi ahadikum falyasu sab'a marrat ulahunna bit-turab da kuma hadisin Abdullah ibn Ghaffal wanda shi yana cikin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yake cewa wa afiruhu thaminata bit-turab idza sharibal kalb fi ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat wa faghsiluhu sab'a marrat wa afiruhu thaminata bit-turab hadisin Abu Huraira ba a yi maganar wanki abin nan a cikin wanki bakwai din ne zaka sa kasa a wanki na farko ce idan kare lallage a cikin ƙwaryar ɗayan ku to ya wanke ta sau bakwai wankin farko da turbaya wanda ita ce ruwa da tafi sai tafi inganci akwai ruwayoyi da suke da suka zo ko ukhrahunna bit-turab ko ulahunna aw ukhrahunna ko ihdahunna bit-turab amma dai ruwaya sahihiya cikin wacce tafi inganci ita ce ulahunna bit-turab wato ta farko ya zama da kasa hadisin Abdullah ibn Mughaffal shi kuma yana cewa ka wanke sau bakwai ta takwas ta takwas kaga shikenan za ka yi wanki 1 2 3 4 5 6 har 7 ba tare da kasa ba sannan a ta takwas sai ka sa kasa wato a takwas sai kasa wannan hadisin ba malaman da suka yi fatawa da shi shi hadisin Abdullah ibn Mughaffal hadisin Abu Huraira kuma asahu minhu hadisin Abu Huraira shi yafi inganci ba hadisin Abdullah ibn Ghaffal shi yasa Bukhari bai fitar da hadisin Abdullah ibn Ghaffal ba ya fitar da hadisin Abu Huraira Muslim ya fitar da shi sun yi tarayya wajen fitar da hadisin Abu Huraira sannan kuma sanya turbayar a wankin farko zai yafi akan sanya a wankin karshe da wankin karshe in ka sanya to ba zaka buƙaci wanki na tara kuma in ka sanya shi a wanki na takwas cewa afiruhu thaminata bit-turab in ka zuba kasa ka wanke ka zubar to zaka zo kai wanki kuma na tara to kaga kuma abin ya ƙara karuwa fiye da yadda hadisin suka nuna zaka shi yasa shi kansa hadisin Abdullah ibn Mughaffal bai ma yadu ba sai daga baya ba hadisin Abu Huraira ya fi shi yadu
sai tambayar sa ta gaba yake cewa mallam menene alakar Ibn Qudama da kuma Abdul Ghani al-Maqdisi mai umda
to Abdul Ghani al-Maqdisi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi shine wanda ya rubuta littafin al-umda dukkanin su yan family ɗaya ne da shi Ibn Qudama wanda yake mai littafin fiqh mai al-Mughni da sunan shi Abdullahi ibn Ahmad sunan shi Abdullahi ibn Ahmad wancan kuma Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Qudama dukkanin su yan usura ɗaya ne maqadisa ne dukkanin su yan family guda ne sai dai wancan mai littafin abin Abdul Ghani din shine mai littafin umda din shine babba shine ya rasu shekara ta 600 shi kuma mai littafin abin nan wanda yake da littafin fiqhu shine ya rasu shekara ta 620
to sai tambayar Babangida Amir wanda ke cewa mallam menene sunaye ingantattu na kofofin aljanna guda 8
to kofofin aljanna ba wani sunaye da aka ce ga sunayensu banda hadisin Abu Huraira cewa akwai abin da aljanna tana da tana da kofofi guda bakwai daga cikin su akwai kofar da ake kira Rayyan babu mai shigar sa sai masu azumi sai hadisin Abu Bakar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kira wasu min babu sadaqa wasu min babu sawm wasu min babu salah wasu min babu jihad Annabi sai jingina kofofin zuwa ga ayyuka ce ba kofar sallah kofar azumi kofar jihadi kofar sadaqa har Abu Bakar yake cewa akwai ko wanda za a kirawo shi ta duka kofofin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imana ga ka to saboda haka banda wannan babu wani suna kuma na musamman da aka ce ga wani kofa tana da wani sunan ta na musamman
to sai tambayar Usman mai yake yake cewa malam mutum zai iya ba mahaifinsa zakar fidda kai
idan ba shi ke ci da shi ba wanda ci da shi yake duk wanda kai kake ciyar da shi nauyin ciyar da shi ke karkashin ka to za ka ba shi zakar fidda kai ba ko zakka ta wace ba ta fidda kai ba duk wanda talzamuka nafaqatuhu to ba ka ba shi zakka ba ka ba matarka ba amma wanda shi yake rike da kansa ba shi yake ba kake ci da shi ba saboda yana da abin da yake rike da kansa haka dan ka ba shi babu komai sai dai inda ba mahaifinka ya zama talaka ne ba shi da abin da zai iya ma duk zakkar sai ai masa kaga kai ne mai fitar masa to kuma ya zaka fitar kuma ka ba shi
to sai tambaya ta Mustafa Abdullahi ke cewa shin aikin umara yana da wani lokaci na takamaimai
aikin umara bai da wani lokaci na takamaimai aka ce sai a ranar sai a shekara a watan kowane wata mutum ya ga dama zai iya zuwa yayi umara ba shi da wani lokaci da aka kayyade kamar aikin hajji shine alhajju ashhurun ma'lumat amma umara ita wannan abu da take
mala la sakaran kare masraro duka duka anan zamu ja labulin shirin a wannan mako sai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi ko da sakonin tambayoyin ku ta kallon waya 0800 555 4443 wato 0800 555 4443 da kuma adireshi email na fatoyinrahma@yahoo.com sai kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook kamar din sashen abin da musulunci na gidan rediyon rahma farin cikin al'umma da kuma shi malamin namu a doktor Sheikh Muhammad Sani Bari Jallimu babban malami a tsangayar mazanin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu dama wajen amsa muku tambayoyin naku da shaidar sun ga goye da tara mana sautin akan na'ura ana sai jira sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.